Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 3 ga watan Yunin 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To Hanifa, gwamnatin Chad ta ayyana dokar ta bace akan harkar abinci a kasar da ke fama da talauci, inda ta buƙaci taimako daga kasashen duniya. Wani mutum ya harba wasu mata biyu har lahira a wani wurin ajiye motoci na wata coci a jihar Iowa a jiya Alhamis, daga nan ya harba kansa. 'Yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka a jiya Alhamis sun ki amincewa da yunkurin 'yan Democrat na ɗaukar matakan taƙaita mallakar bindiga, yayin da wani ɗan majalisar daga jam'iyyar Republican ya fito da wasu bindigoginsa.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu za ku ji cewa mata 'yan siyasa na ci gaba da korafi kan yadda ake mayar da su saniyar ware a fannin siyasa.
Mace ne an hana ta ticket, an ce ba za a iya ba mu wannan special ticket din da aka ce a bayar wa kowace mata ba a seat kowace jiha.
Za kuma a ji cewa kungiyoyin Fulani da masu ruwa da tsaki daga ciki da wajen Najeriya sun yi wata ganawa a Abuja da nufin lalubo bakin zaren matsalar taɓarɓarewar matsalar tsaro a ƙasar. A duk ranar Juma'a muna tafi da shirin Duniyar Amurka, wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin Chad ta ayyana dokar ta bace akan harkar abinci a kasar da ke fama da talauci, inda ta buƙaci taimako daga kasashen duniya. Buƙatar neman agajin na zuwa ne gabanin wata tattaunawa da za a yi a yau Juma'a tsakanin shugaban kungiyar haɗin kan Afirka da shugaban Rasha, domin tattaunawa akan batun samar da hatsi bayan yakin da Rasha ke yi a Ukraine. Biyo bayan fuskantar taɓarɓarewar harkokin abinci akai-akai a wannan shekarar, kuma bisa la'akari da barazanar da al'umma ke ƙara fuskanta idan ba a samar da agajin jinƙai ba, an ayyana dokar ta ɓaci a harkar abinci, a cewar wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun shugaban gwamnatin sojan ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa mutane miliyan 5.5 a Chadi, fiye da kashi 3 na al'ummar ƙasar, za su buƙaci agajin jinƙai a wannan shekarar. Wani mutum ya harba wasu mata biyu har lahira a wani wurin ajiye motoci na wata coci a jihar Iowa a jiya Alhamis, daga nan ya harba kansa, a cewar 'yan sanda. Ƙarin mutum 3 kenan a adadin waɗanda suka mutu sakamakon wasu harbe-harbe da aka yi kwanan nan da suka tada hankali sosai a Amurka. Harbin na jihar Iowa ya faru ne jim kaɗan bayan da shugaba Joe Biden ya gabatar da wani babban jawabi akan tashin hankalin bindiga, a yayin da aka kai munanan hare-haren harbi a cikin 'yan makonnin nan a biranen Buffalo na jihar New York da Uvalde a jihar Texas da kuma Tulsa a jihar Oklahoma. A halin da ake ciki kuma, wani harbin da aka yi a jiya Alhamis ya raunata wasu mutane biyu da suka je wani taron jana'iza a Racine da ke jihar Wisconsin. Harbin na jihar Iowa ya faru ne a wajen majami'ar Cornerstone Church a gabashin birnin Ames, yayin da ake gudanar da taron sujada a ciki, a cewar Nicholas Laney, mataimakin babban jami'in ɗan sandan garin Story. 'Yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka a jiya Alhamis sun ki amincewa da yunkurin 'yan Democrat na ɗaukar matakan taƙaita mallakar bindiga, yayin da wani ɗan majalisar daga jam'iyyar ta Republican ya fito da wasu bindigoginsa a lokacin wani zama, yana ƙorafin cewa za a iya haramta amfani da su. Kwamitin shari'a na majalisar ya yi wani zama na gaggawa a daidai lokacin da suke hutun mako guda na zagayowar ranar tunawa da 'yan mazan jiya, yayin da kuma ake taron jana'izar wasu daga cikin yara 19 da malamai biyu da wani matashi ɗan shekara 18 ya harbe a makon jiya a garin Uvalde da ke jihar Texas. Ɗan majalisar na jam'iyyar Republican Greg Stubbe, wanda ya halarci zaman kwamitin ta yanar gizo daga gidansa da ke jihar Florida, ya ce dokar za ta haramta mallakar bindigogin hannu daban-daban. Ya nuna wa kwamitin bindigoginsa guda 4 ɗaya bayan ɗaya, ya kuma ce da wannan bindigan nake kare kaina, iyalina da gidana a kowace rana. Sai shugaban kwamitin shari'ar Gerald Nadler ya ce masa, ina fata ba a lodawa bindigar harsashi ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Mata 'yan siyasa a Najeriya na nuna takaicinsu kan yadda ake gudanar da siyasa a Najeriya, musamman yadda ake mayar da su saniyar ware. Matan sun shaida hakan ne biyo bayan ganin yadda zaben fidda gwani na jihohi ya gudana a sassan kasar da ya hana mata da dama samun damar a zabe su duk da kasancewar dokar zabe ta yadda a baiwa matan kashi 35 cikin 100 na kujerun da za a yi takarar su. Abdulwahab Muhammad na dauke da karin bayani daga Bauchi.
Wasu matan sun fi mazaje da ilimi da kuma gogewa fannin mu'amalat na cikin gida da kuma kasashen waje, amma duk da hakan sai mun guna musu aiki ta hanyar hana su samun damar su shiga a dama da su. Hajiya Bahija Muhammad fitaccen siyasa ce a jihar Bauchi, kuma ta yi takarar kujerar gwamna a jihar Bauchi. Ta yi tsokaci kan irin kalubalen da mata ke fuskanta a siyasa.
Mace ne an hana ta tiket, an ce ba za a iya bamu wannan special tiket din da aka ce a bayar wa kowace mata ba a seat kowace jiha. Ai an yi shi a national assembly, ci ne suka ki ko ba haka bane? Ganin cewar din mu kwaci kanmu a hannun mazan har yanzu ko kuwa muke, ka gane ko? To amma har yanzu na a ce wai wani mutum ɗaya zai iya sayan tiket biyu, ka sai na wannan kujerar, ka zo ka sai na wannan kujerar. Ni ban taba ganin irin wannan abu ba. Yaya ake so kasan nan babu doka? Me yasa kasan nan take so mai taddagwargwajewa ne muna lalace, maimakon kowace kasa tana ci gaba mu muna ci baya? In an dage cewar lalle cewar su ake ai wannan hidimar siyasar nan, ai ta tsakani da Allah muna. Yaya ina aka taba yi kai primaries a nan, ka tafi can ka je kai primaries a can, ka dawo kai kadan ka sai ka ce gado? Ai ba gado bane.
Hajiya Halima Balarabe tafawa bariya, wata mace ya gogormaya, ta bayyana halin da mata ke ciki da cewa akwai tashin hankali.
Wannan lalacewar da al'amari ya zama a Najeriya, na tabbatar da a ce akwai matan da yawa an ba mu fili, an ba mu iko, mazan nan basu tauye mu ba, basu zazzare mana ido ba. Wallahi na san za a samu karancin wannan matsalar ta tsaro ma, da karancin lalacewa da shaye-shayen da ake da menene, duk na san da a ce da mata da yawa a cikin waɗanda za su iya tallafawa yaran nan, na san wallahi da za a samu sauki.
Wakilin kungiyar kare haƙƙin mata a siyasa, Mr. Nasiru Ibrahim Chipton, ya ce kungiyar su za ta shirya gangami da mai yiwuwa su kauracewa zabe. Muddin ba wa mata damar a dama da su ba a zaben shekara ta 2023.
Wanda ni a matsayina na ɗan gwagwarmaya wanda muke tafiya kafaɗa da kafaɗa da su, gender equality kuma doka ne na Najeriya, doka ne kuma na hukumar zaɓe wanda aka yi shi a 2010. To babu wani dalilin da za a ce yau a siyasance idan an zo takara su ake fidda su, su fidda masu jefa kuriya, in an zo neman mukami kuma mai da su a baya. Muna da kungiyoyi wanda sun kai 33 wanda muke gamayya da su mata din, za mu yi kira idan hukumar zaɓe ba za ta dawo ta jaddada majibiyu cewa dole ne in za su yi al'amari dukkan mataki na kujera sun sa mata ba, to za mu yi kira da waɗannan ƙungiyoyi su bi duk inda mata da matasa suke. Mu ne matasan, ai za mu yi kamfeni nasu, za mu zo mu ƙaurace ma zaɓe na 2023 shi ne iya matsayinmu kuma muna kai.
Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Gaida Abdulwahab, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da cigaban labaran.
Jami'ai daga Amurka da Koriya ta Kudu da kuma Japan sun gana a birnin Seoul a yau Juma'a don tattaunawa akan batun Koriya ta Arewa, a daidai lokacin da kasar ke nuna alamun shirin yin gwajin makamin nukiliya a karan farko tun bayan shekarar 2017. Wakilin Amurka na musamman Song Kim ya gana da takwarorin aikinsa na Koriya ta Kudu da Japan Kim Gon da funa koshi take hero bayan da Amerika ta ce Koriya ta Arewa na shirya wurin gwajin makamanta dake Pungiri don gwajin wani makaman mai lanzami wanda zai zama karo na bakwai kenan. A wannan shekarar Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamai masu lanzami da yawa, ciki har da wanda ake kyautata zaton shine mafi girma mai cin dogon zango, abinda ya saba wa takunkumin da Majalisar Dinkin Duniya ta sanya wa kasar. Prime Minister kasar Israila Naftali Bennett ya gargadi shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa da ake kira IAEA a takaici a yau Juma'a kan cewa Israila na a shirye ta yi amfani da ƴancinta na kare kai wajen daƙile shirin nukiliyar Iran. Waɗannan kalaman na zuwa ne bayan da shugaban hukumar ta IAEA Rafael Grossi ya gana da Bennett a yayin wata ziyara a yau Juma'a. Gargadin Bennett na zaman jaddada alkawarin da Isra'ila ta yi na yin duk abin da ya dace don hana Iran samun makaman nukiliya. Hakan dai na zuwa ne a yayin da ake fuskantar fargaba dangane da rashin ci gaba da aka samu wajen kokarin farfado da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 tsakanin Iran da manyan kasashen duniya da nufin hana Iran din kera makaman nukiliya.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A ci gaba da kokarin shawo kan matsalar taɓarɓarewar rashin tsaro a Najeriya. Kungiyoyin Fulani da masu ruwa da tsaki daga ciki da wajen kasar sun yi wata ganawa mabambanta a Abuja da nufin lalubo bakin zaren matsalar. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Wannan yunkuri na zuwa ne a daidai lokacin da matsalar rashin tsaro na 'yan bindigan daji a kasar ke da kamari, musamman a yankin arewa maso yammacin Najeriya da wasu sassan kasar inda ake salwantar da rayukan dabbobi da hana kiwo ga uwa uba garkuwa da mutane domin karban kuɗin fansa. Kungiyar makiyayan dabbobi ta Miyatta Allah wacce ta duba hanyoyin magance matsalar makiyaya da manoma a taron da ta gudanar na yini guda ta ce wannan masifa ta shafa kowa kuma dole ne a tashi tsaye don shawo kanta. Ga dai abin da shugaban kungiyar Usaini Yusuf Botso ke cewa,
wato duk masifa da kowane dan adam bahillace ne ko ba bahillace ba arewa da Najeriya ya shafi kowa, kuma mun ga inda zaka ga bafilatani a arewa bai iya soka mota bai iya kwana a garin in an ganci an ga zomo, to wanga akwai rashin adalci da kuma yima doka karan tsaye. Shi yasa muka ce to mu kira taro, mu kira dukkan jami'an tsaro a zauna a yi magana, mu dama muna bada goyon baya ga yanda za a iya zauna lafiya a ƙasa. Kuma halin da muke ciki yanzu kullum sai rashin tsaro yake ƙara ta'azzara, saboda bahillaci yana da nagi 100 yana da ƴaƴa 20 za a ɗauke shanun nan gaba ɗaya, kuma waɗanda suka ɗauke ba su za su ci ba, sai dai su sayar da su a yi musu kuɗin goro don su samu makamai ko wani abu su bar mutumin nan tsirara.
A nata ɓangaren ƙungiyar makiyayan dabbobi ta Miyatta Allah Kautar Hore da ta haɗa al'ummar Fulani daga yankin ƙasashen Afirka 16 ƙwararru a fannin tsaro da shugabannin addini haɗa da jami'an gwamnati ta ce ana yawan zargin al'ummar Fulani da harkar ta'addanci. Hakan ne ma yasa ta gayyato masu ruwa da tsaki daga ciki da wajen kasar don lalubo mafita mai dorewa, kamar yadda shugaban kungiyar Alhaji Bello Badejo ya bayyana.
Bara mu zura ido mu ci gaba da ganin abubuwan nan yana ta faruwa, ba mun ga ta cewa gwanda mu shigo mu ga ta cewa ta ya za a yi mu taimaka wani bangare mu kungiyar mu za ta iya taimakawa. Wannan taken irin wannan taron ma Fulani ina ma menene matar za mu zauna mu gane zarge-zargen da ake wa Fulani, me dalilin da yasa ake zargin su, kuma abubuwan da Fulani suke aikatawa da gaske suna aikatawa, idan suna aikatawa to me yasa suke aikatawa, kuma wani shawara za a yi da a shawo kan dukkan al'amarin da ake tunani ba daidai bane wanda yake faruwa a cikin al'amuran mu na Fulani.
Shi ko fitaccen malamin addinin Islama Sheikh Mahmud Gumi wanda ya sha ido hudu tare da ganawa da ƴan bindigan dajin ya ce waɗannan mutane suna buƙatar a yi musu wata ma'aikata da za ta mai da hankali kan harkokin su na kiwo da noma a kasar.
I Ministry of Nomadic Affairs, the minister sosai wanda shugaban kasa zai tsaya gani an fitar da kudi an musu makarantu, an musu asibiti, an musu abubuwa, za su bari. Mutane ne jahilai. Kuma me ake mamaki wa jahili ya dauki bindiga? Ba wani mayaki a cikin su da bai ce muna in za ku muna kaza ba za mu bari. Kuma gashi mun gani a shinkafi, jajin shinkafi, an yi sulhu da su, mun yi mai amma wani wa'azi ma ya suke duka mutane kuma ya gaya mana ya bari. Kada mu yadda kuma masu gurbataccen akida su shiga cikin su.
Ko da yake dai gwamnatin Najeriya ta ce akwai tsare-tsare a ƙasa da aka ware wa bangaren noma da kiwo a ƙasar. Dr. Muhammad Mahmud Abubakar shine ministan noma da raya karkara a Najeriya.
Abu ne wanda yake gwamnati yana ci mata duwa a ƙwarya, amma kuma tana yin abin da ya kamata ta yi, tana da tsare-tsare, sannan kuma an ma yi waɗansu a sakamakon haka akwai kuɗi da aka keɓe wanda shi ya ba da umarni da za a yi waɗannan gyare-gyare da kuma ainihin gina waɗansu wuraren kiwo inda su kansu makiyaya za su samu wurin zama da akwai makarantu da za a yi da asibiti da duk sauran abin da ya kamata. Yanzu haka akwai waɗansu irinsu, amma dole a bunƙasa a kuma gyara ma waɗanda suke nan a ƙasa.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya. A kasar Kamar kuma an gudanar da wani taro kan matsalar tsaro da ake fama da ita akan iyakar kasar da makwabciyarta ta Afirka ta Tsakiya. Taron wanda ke gudana a Gwandare na duba hanyoyin da za a shawo kan matsalar ta tsaro ce wacce ke ci gaba da karuwa a 'yan kwanakin nan. Ga wakilin muryar Amurka Muhammad Rabi'u daga Kamaru da ƙarin bayani.
A bakin iyakar ƙasashen Central Africa da Kamaru, ana fuskantar matsaloli masu kama da juna a game da batun tsaro. Mazauna bodan na ƙalubalantar fitinan 'yan bindiga, 'yan kidnappa, masu fasa ƙofarin makaman yaƙi da kuma muggan ɓarayi. Wannan fice gona da irin na buƙatar tanaji na musamman. Johnson Sakama, muƙaddashin shugaban masu tsaron Central Africa, ya ƙara da cewa:
To makasujin kasancewa mu a nan da shi ne wato neman dabaru da tsare-tsare domin ganin mun ƙalubalantar waɗannan matsaloli da al'umma suke ƙalubalanta a bakin boda.
Wannan muhawarar da ke gudanawa ta zama tankar manuniya a game da burin ƙasashen na neman tabbatar da tsaro da kuma wanzar da zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu. Kildadi Tageke Bukar, wakilin ministan tsaro, ya ƙara da cewa:
Masu kanciya mu a cikin wannan taro shi ne ko neman haƙƙi da ƙarfi ganuwa an kaidu ɗansu abubuwa ya kama fiti a bayan buda, don kuma kun yi iko kuma don mun ga zama lafiya ta tabbata a tsakanin shi.
Sun ci gazarin da ba tsaya a shi a cikin wurin da nan gaba da kai.
Ada Hamadar, da a kwanan shina ganin da ya kan tuke shi tafiyar da zama ya kan buri maza a rawar shi a kan tafiyar da ita a kodi shi a kusa da zama ta yi kuma san haɗa kamar kuma shi.
Wadifa tare da Ali sarkin yakin Nima suka ce Allah wadai da harin da wani dan bindiga ya kai a asibiti dake birnin Tulsa na kasar Amurka inda ya halaka mutane hudu. Ya kamata mahukuntan kasar Amurka su dauki matakai kan yadda jama'a ke mallakar bindiga. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Wannan
ne ba